بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ina mana barka da wannan safiya ta ranar asabar wanda ita ce safiyar 19 ga watan sha'ban shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin watan 7 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Yusuf Dogo da ke nan cikin garin Kan Giwa a karamar hukumar arewa cikin jihar Kebbi a rana ta uku kenan kuma ta ƙarshe ta wato wannan daura mai albarka insha Allah da ake gabatarwa ga ƴan uwa da malamai da ɗaliban ilimi a yau insha Allah za mu yi darussa da suka shafi wato ilimi na mustalahul hadith daga cikin littafin Tuhfatul Mubtadi bi sharhi Manzumatil Baiquni fi ilmi مصطلح الحديث wannan sharhi yana daga cikin sharhuha masu kyau kwarai da gaske na wannan littafi littafin al-baikuniya wannan waki na baiti 34 wanda shine kamar ABCD na ilimin hadisi to ya samu sharhuhi ba san iyakarsa ba don kusan ko ina a duniya inda ake koyon karatun hadisi wannan littafi shine abu na farko da ake farawa da shi karanta shi a haddace shi aje a dawo akan shi malamai sun mai sharhuhi iri daban-daban sharhin wannan malami Abul Hasan Ali ibn Ahmad Ar-Razihi yana daga cikin sharhuhi masu kyau sosai saboda yana kawo maganganu yayi ta'arifin hadisi da aka kawo ya bayyana maganganun malamai ya kawo misali a aikace sannan ya faɗa maka inda za a samu irin wannan hadisi da yayi sharhi ne babba shi da kanshi sai ya ce wannan sharhi babba yayi yawa musamman tunda littafin na masu koyon karatu ne a matakin farko shi ne sai ya rairaye shi sai ya mai da shi haka malami ne yana nan da rayuwarsa a ƙasar Yemen ɗaya daga cikin manyan khirije ko ɗaliban a Sheikh wato Muqbil Ibn Hadi Al-Waji'i rahmatullahi alaihi wanda Sheikh Muqbil na daga cikin manya-manyan malaman hadisi da sunna waɗanda suka rayu a wannan zamanin Allah ya gafarta musu to ba tare da dogon zance ba za mu tafi kai tsaye ne kawai zuwa cikin sharhi domin a darasin da muka yi a baya mun bi doron waɗannan watan mai sunansu abin ga baitocin za mu tafi kawai inda ya ce al-muqaddima ga shi nan a shafi na 12 indi yace al-muqaddima yace alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai godiya mai yawa mai dadi mai albarka wa ashhadu an la ilaha illa Allah ina shaida cewa babu abun bautawa bisa cancanta sai Allah wahdahu la sharika la shi kadai yake bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzonsa amma bayan haka fabtada an-nazim rahimahullahu manzumatahu bilhamdi faqala rahimahullah malam mai littafi wato al-baiquni ya fara wannan littafi nashi da godiya ga Allah inda yace al-abda'u bilhamdi musalli ala shi baiquni kamar yadda muka ambata a baya sunan shi Baha Ibn Muhammad Ibn Fattuh al-Baiquni mutumin kasar Dimashqa ne ba a san takamamman shekarar rasuwarsa ba amma dai har zuwa shekara ta 1180 bayan hijira to yana rayi har zuwa wannan shekarar malami ne masanin hadisi da usulul fiqh littafin shi dinnan baiquni Allah ya sa mishi albarka duk daga shi dan kankani baya ga littafin yana da wasu littafai to shine duk sanda yace annabin yana nufin wannan malami wato wanda ya tsara wannan kasida yace abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairin nabiyyin ursila abda'u ina farawa bil hamdi da godiya musalliyan ina ne salati ala muhammadin abisa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama khairin nabiyyin mafi alkhairin duk wani annabi ursila wanda aka aika qauluhu fadin sa da yace abda'u ai nazmi hadha ina fara wannan kasida tawa wala yufhamu minhu annahu lam yadhkuril basmalati kar a ce da yace bismillah fahiya muthbita fi usulin khatiyati a cikin kofar rubutun hannun akwai bismillah da aka gani a rubuce amma bai kawuta cikin waqam wa innama qasada huna ibtida'an nazmi bil hamdi ai lillahi subhanahu wato anan yana nufin na fara da godiya kaga yace godiya wato godiya ga Allah madaukakin sarki walan yusarrih bihi a cikin waka kaga bai ce godiya ga Allah ba idil hamdul mutlaqul kamil mukhtassun billahi subhanahu wataala kuma aka ce godiya cikakkiya to wannan sakakkiya haka to ta Allah ce kawai fa yuhmadu ala sarra'i wa yuhmadu ala darra'i Allah shi kadai shi ake wa godiya a gode mishi akan abin dadi a gode mishi ma akan abin da yake ba na dadi ba kamar da ruwa cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat yakan fada haka in yaga aka sa kuma yace alhamdulillahi ala kulli hal Aisha ta ruwaito wannan yana cikin sunan Ibn Majah walhamdu me yake nufi da alhamdu din yace huwa al-ikhbar amma hasin al-mahmudi ma'a hubbihi wa ijlalihi wa ta'zimi shine ayi bayani akan kyawawan alherai na wanda ake mushi yabo din ake gode masa tare da kaunarsa da girmama shi da kambama shi kamar yadda Ibn al-Qayyim ya fada a cikin Baba'i'ul Fawaid da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'ul Fatawa da makamantansu walibtida'u bilhamdi fi bidayati al-umuri al-muhimma kattasnifi wat-tadrisi wal-khutbi mustahabbun yace duk abin da za a fara duk wani abin arziki duk wani abin kirki in za a fara shi duk wani abu mai muhimmanci za a fara shi kaman in za ka fara rubutun littafi ko in za ka fara darasi ko in za ka gabatar da huduba ko wani jawabi to mustahabbi ne ka fara da godiya da yabo da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai godiya ga Allah kai jinjina ga Allah ka shaida cewa babu abin buta da cancanta da gaskiya sai Allah sannan kai salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta'assiyan bi kitabillahi subhanahu kara mai kwaikwayon yadda Allah madaukakin sarki ya gwada wa bi fi'lin nabiy sallallahu alaihi wasallam da kuma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi khutbihi a cikin hudubinsa a cikin alqur'ani Allah ya bamu labarin annabi Sulaiman da zai wasiqa ya fara yace innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama zai yi wasiqu ya rubuta yace min muhammadin rasulillah ila fulan alhamdulillah kaza 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 hakanan a cikin hudubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama baya fara huduba sai ya fara da ka ji an ce fahmidallaha wa asna alayhi ya gode wa Allah yayi ma Allah jinjina ita ce khutbatul haja ke kuma da kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa sukan fara jawabi ne da kirari irin kaga abinda yan daba suke ko yan tauri ko yan kokuwa mutum ya fara zuga kanshi ya zuga garinsu ko danginsa ko jam'iyarsa to da haka suke farawa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai canza musu da godiya da yabo da jinjina ga Allah da salati da sallama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama shine al'adan dukkanin musulmi malaman su da sarakunan su da masu limanci da masu wa'azi da komandojin yaki da kowa in zai jawabi sai ya fara da har aka zo aka samu wani da ake ce mishi Ziyad ibn Abi wani takaddari cikin takaddarai wata rana kawai ya zo ya hudu ba a masallaci kawai ya fara jawabi bai wa Allah salati ba kawai ya fara jawabi haka nan kawai abin ya zama abin mamaki aka yi ta labari a gari ya dinga trending ana sai aka saba huduba suna albatra'u wofantacciyar huduba haka ake ce mata a tarihi saboda kuskure ne mutum zai yi jawabi a duk inda aka baka maka jawabi ko lecturer ne kai ko mai daurin aure ko mai sulhu ko ko ka je police station zaka bada shaida to ka fara magana haka nan kawai 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 zuriya duk kamata ka fara da salati da sallama da makamancin shi wanda yafi albarka shine amfani da hubatul haja amma ya halasta ayi wani lafazi daban wanda ba ita ba wanda yake dauke da kalmomi masu kyau ko wani zance na hikima ko wani zance na azanci wanda a cikin shi babu barna me yasa aka ce ya halasta saboda an samu magabata suna yi tun cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su an samu wasu su basu takaitu akan khutbatul haja kadai ba sukan yi wani abu wanda yake kama da ita wallahu ta'ala a'lam yace musalliyan qauluhu musalliyan ce wanda yayi ina salati halun min fa'ili abdu wato wannan hal ne wato anahu ana ce hal hal kaunihi yaf'alu kalakin wal ma'ana ma'anar zancan abda'u mandumati bihamdillahi halata kauni musalliyan ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda zai zama wato abin nan takadirin magana ina fara wannan kasida tawa da godewa Allah alhalin ina kasancewa mai yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa musalliyan wato tudafu ila salati abin nan musalliyan wa musallima sai a danganta salati da sallama da annahu yukrahu ifradu ahadihima anil akhar ba a so mutum ya tafiya kan salati kawai bai yi sallama ba sai ya hada duka biyu saboda mene ne kauli ta'ala ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya hada duka biyu as-salatu shine a ce sallallahu alaihi at-taslim shine a ce wa sallam salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ma wurin salati asalin salati shine ayyuhu annabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu al-ibrahimi to kaga ba zai yi ba wannan a waka saboda haka shi ma malamai suna ganin ya halasta ayi salati da wani lafazi wanda ba salatul ibrahimi ba ya halasta saboda mene shi ma saboda an samu magabata suna yi gagaranta jilawul afham na ibnul qayyim za ka ga ya kawo kala daban-daban haka na shaukani abinda ake yin tatabir za a kai ko ake tsoratarwa shine mutum ya kirkiro wani salati kuma ya kirkiro ƙarya ya jingina wa salatin yace annabi ne ya gaya mai kuma har yace ma ido da ido kuma har yace ma wannan yafi na kowa to kaga wannan wannan barna ce ina abin da ya dalika suke amma mujarradin mutum yayi wani salati daban wanda ba salatin ibrahimi ba to wannan in dai a cikin kalmomin babu wani abu na barna to babu laifi insha Allah don wasu cikin sahabbai su ma sun yi salati nasu suna yi wa annabi gaisuwa da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam na'am eh shi ma Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim ya isar domin lafazin da aka ce ayi shi mutun ya juya yace an ce sallu alaihi wa sallim yace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ya isa mafi takaitawa kenan qauluhu ala Muhammadin yace ina salati ga annabi Muhammadu huwa ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar ibn Nazar ibn Ma'adi Ma'ad ibn Adnan wannan ita ce nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa kan kakan shi na can sama wato Adnan yace muttafaqun ala hadha an-nasab ash-sharif ila hadha al-mawdi' duk malaman tarihi sun yi ittifaki akan wannan dangantaka har zuwa nan wajen daga nan ne sama ake iya samun sabani li hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa khairu nabiyyin ursila annabun nan wanda shine mafi alkhairin manzo ursila wanda aka aiko yace al-alifu lil itlaq asali ursila ne ursila sai aka kara ursila ita ke cewa aliful itlaq wato dan ta cike sautin waka, dan cike sautin waka kawai. Wal ma'ana afdalu nabiyyin arsalahu Allah, shine mafi alkhairi, mafi falala a cikin dukkanin annabawan da Allah ya aiko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su gabaki daya. Faqad qala, dun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana sayyidu waladi adama wala fakhara, yace ni ne shugaban dukkanin ƴaƴan annabi Adam yawmal qiyamati, ranar alkiyama. Annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban dukkanin talikai. Eh, wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira. Wa an ibn Mas'ud qala inna Allah nazara ila qulubil ibadi. Ibnu Abu Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, yace Allah ya kalli zakatan bayi gabaki ɗayan su. Fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallama khayra qulubil ibadi, sai Allah ya ga cewa zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce mafi alkhairin dukkanin zakatan da ke cikin kirazan bayi. Fastafahu li nafsi, sai kebance shi, ya zabe shi a matsayin mafi wato kusanci gare shi. Fabta'athahu bi risalati, sannan sai ya aiko shi da sakonsa. Wannan akhari na Ibn Mas'ud yana cikin Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal da littafin Tabarani da wasu su da isnadi wanda yake tabbatacce. Wa hadhihi al-khayriyya, alkhairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fifikon alkhairin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min jihatin muta'addida, ta fuskoki daban-daban Allah ya fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan umumin bayinsa, akan kebantattun bayinsa annabawa, ta fuskoki daban-daban. Akwai min haisu umumin risalati, ta bangaren cewa shi manzancinsa ya shafi duka duniya, yayin da su kuma sauran annabawa ana aika su ne kowa zuwa ga mutanen zamanin shi ko mutanen garinsu kadai. Shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam aiko shi ga mutanen dukkanin zamana da dukkanin jinsi da dukkanin kabilu har zuwa tashin alkiyama. Wa min haisu fadlihi ala jami'i man khalaqa Allah, to kuma fuskar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi falala fiye da dukkanin halittun Allah, wannan ma yana daga cikin fuskokin falalarsa. Wa min haisu ma khassahu bihi ala siwa ala man siwahu min al-anbiya wal mursalin, da kuma abubuwan da Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su wanda sauran annabawa bai ba su ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da khasa'is da yawa wanda malamai sun kiddige su, akwai littafin khasa'is Mustafa, akwai na Abu Sheikh, akwai na al-Imam Suyuti da sauransu. A ciki akwai wanda abuwa ne sanannu kusan ga kowa, kamar cito a shafa'atul uzma, kaga mutawatiri ne, kowa ya san Allah yake banci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi. Kamar kebance shi da alqur'ani wanda yake muhaiminun ala sa'ir kutub, ya mamaye dukkanin sunan littafai. Kamar kebance shi da ainihin wato isra'i, shi kadai Allah ya taba yi mai irin wannan baiwar, a dauke shi daga duniya a kai shi sama, a shiga da shi aljanna, a shiga da shi wuta, ya gana da Allah, su yi magana, su yi kaza, su yi kaza. Sannan Allah ya kebance shi da limancin da yawa dukkanin annabawa da aka sauko da su gaba ɗaya, aka tara su a Baitul Maqdis lailatul isra', sannan aka ce shiga gaba kai musu sallah, sannan aka ce was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'budu. Allah yake bance shi kuma da halasta mushi ganima, annabawan da ba halasta musu ganima ba. Allah yake bance shi da ainihin wato ya bashi dama a shari'ar da aka aiko mai, an bashi full authority na shi ma ya shar'anta abin da ya ga dama, kamar yadda yace law qultuha lawajab, annabawan da ba su da katabus sai dai iya abin da aka aiko kawai. Shi kuma an bashi abin da aka aiko, kuma an bashi damar in ya ga abu ya dace ya shar'anta. To suna nan da yawa da yawa khasa'is na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama fil akhirati wal ula, ya lahu min nabiyyin wa sayyidin wa khalilin lirrahman. Wa yustahabu idafatul ali fi salati ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, sannan mustahabbi ne idan aka zo yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi a ce wa ali sallallahu alaihi, a dinga hadawa da alul bait li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama. So da annabi da yazo yin salati, yazo koya musu yadda ake mai salati, kamar yadda yake cikin sahih bukhari da muslim daga hadisin ka'ab dan ujra radiyallahu anhu da suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce maka salati yaya zani yace kulu ku dinga cewa allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ستو دسن ذا النبي صلى الله عليه وسلم تعدنغ هذا أهل البيت شيني تككين صلاة قال شيخ الإسلام فالصلاة على آل محمد حق له من عند المسلمين يوى آل يمن ذا الله صلى الله عليه وسلم صلاة حق سني أكم مسلمي وسبب وذلك سبب لرحمه الله لهم بهذا النسب wannan kuma saboda Allah madaukakin sarki yayi ba su alul bait din falala ya ba su wannan dangantaka mai falala wala liza annahu yusalla ala ali baitihi taban kama am allama ummatuh babu jayayya akan cewa za a yi musu salati a hada da shi ba a yi musu su kadai amma za su zo ne taban a ce sallallahu alaihi wa ala ali sallallahu ala muhammadin wa ala ahli muhammadin shine taban din eh haka ake yi wa haka za idza udifa dhikru sahabati fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama fa amrun hasan haka nan ma idan an ce wa sahabati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi to babu laifi kuma ambace su a ƙara da su قال محمد ابن يوسف الصالح الصحيح الذي عليه الأكثرون أن الصلاة على غير الأنبياء من الآل والأصحاب وغيرهم تجوز بطريق التبع إتشابون لما لمسك أكيشين يا هل استعيما واندبا النبو بصلاة سني صحبي دعا لا ينجدنسا أما إدن سنشبو أبايانسا وتبضاء مسسو كريبا أقسام الحديث وكشكشا حديث مالن يتي وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة وذي وتنى إرك أسيدة من أقسام تنى أو كده كشكشي نا الحديث نا حديثي عدة كده دقبو وكل واحد كوانا قيدة كتكنسو أتى أنكاوشي وحده دكما معنسا قوله وذي اسم إشارة مبني على السكون wannan ismul ishara ne a nahwu irin zi da za da ire-iren su wanda ake cewa hadha hadhihi to sune zi din an cira ha din wanda shine haqut tanbihi fi mahalli raf'i mubtada'in wannan zi tana zaune ne a mazaunin mubtada da ka marfu'i ya ce taqdira wa khabaruhu khabarinsa idda wa zi iddatu ai hadhihi iddatun min aqsam alhadith wadannan wasu tsakure ne kididdigaggun bayanai akan kashakashan hadisi wa min wannan min da aka kawo zi min yace littab'idi min ce da ake ce mata tab'idiyya domin min kala kala ce a cikin larabci akwai za'ida akwai ita wannan tab'idiyya akwai wanda take ainihin wato li bayanin jinsi suna nan kala kala in aka ce tab'i wato wanda take da ma'anan ba'du cewa kamar yana cewa ne hadhihi ba'dun min wannan wani sashe ne na aqsamil hadith rabaraban hadisi wa zalika anna an-nazima lam yastawfi jami'a aqsamil hadith me yasa yace ba'du saboda bai kawo duka ba akwai abin da bai kawo ba ya bar wasu watakila saboda ganin matakin farko ne ba zai yi a faɗi komai a matakin farko na karatu ba wa inna ma zakara min ha iddatan ma'dudatan ila 32 naw'an kadai abin da ya ambata shine guda 32 khassaha bi nadhmihi hadha sune yake bance yayi bayani a cikin wannan kasida wa abbara an-nazimu bil aqsami wa arada anwa al-hadith ya kira su da suna aqsam amma abin da yake nufi anwa نوعي للأقسام الجملية له باوي قنشينا كشكشان حديثي بدون ما أنتي كشكشان حديثي بدون أكوني كوي صحيح دا حسن دا ضعيف أما أكتشي أنواع توزاعي يجرد باسو أنواع علوم الحديثنا دهيوا kowane fanni a cikin littafin sirri ta daribul rawi sun kai kala 70 da wani abu dakan aka ce a kasa to ukun nan ne kawai ta fuskar inganci ko rashin inganci sai a ce a kasa ta fuskar nau'o'in mas'alolin da ake tattaunawa a cikin su game da hadisi sai a ce alwa'u to su ake magana a wannan littafi yace وهي الصحيح والحسن والضعيف على الاقسام ممكن فجميع انواع العلوم الحديث تعود الى هذه الثلاثه domin dukkan nau'o'in hadisin in an gama magana akan su ne za a koma akan a ce ko dai tike a matsayin sahihi ko a matsayin da'ifi ko a matsayin hasan in an yi magana akan marfu'i in an yi magana akan munqati in an yi magana akan mutsarib in an yi magana akan ko menene a cikin su ko ali ko nazil karshe dai za a tike akan hukunta shi a matsayin sahihi ko hasan ko da'ifi sai ce wa kullu wahidin qala wa kullu wahidin min hadhihi alwa'i kowanne daya cikin wannan nau'i ata ai warada dhikru ismihi alkhas bihi an ambaci sunan sa wanda yake banta da shi fil nazmi a cikin qasidar wa ai ma'a wa haddahu ai ma'a haddihi me haddu rasmuhu wa ta'rifuhu an yi bayanin shi an yi definition din sa take ce hatta yumayyizuhu yumayyizahu an ghairihi min al-aqsam domin a kebance shi ya bambanta da saura wal haddu fil lughati da aka ce ata wa haddu me haddu huwa al man'u shine iyaka wa fil istilahi ma yamna'u ash-shay al mahdud min al khuruj amma huddu shine iyaka wanda zata hana abu fita daga inda aka kebance masa wa yamna'u ghairuhu min ad-dukhul fi kuma ya hana wannan sa shiga aka ce iyaka shine iya inda aka kewaye ko aka kebance ko aka sa alama wanda wani abu ba zai fita daga wajen ba in dan ciki ne wani ba zai shigo ba in dan waje ne wal ma'ana anna hadhihi iddatun min anwa'i ulumil hadithi dhakaraha an-nazim wa bayyana kull naw'in wa rasamahu bi ta'rifin yafsuluhu 'anil akhar wa yumayyizuhu 'anhu fil ghalib ma'ana wannan zance wadina ka samu hadisi idda wa kullu aidan atawa hadda shine malamin nan ya ambaci wasu nau'o'i na ilimin mukan hadisi ya bayyana kowane nau'i da sunan sa da ta'rifin sa ta'rifin da zai bambance shi daga wanin sa ya kuma tantance shi ba za su cakuɗe da juna ba a mafi yawan lokaci wani lokacin suna iya cakuɗe yake li'anna al-mu'an'an bayyanahu bi mithlihi wal munqati bayyanahu bi ridhi domin kaga a wajen mu'an'an yayi bayanin sa da irin sa a wajen munqati kuma yayi bayanin munqati da kishiyar sa kamar yadda zamu zo musu mabadi'u ilmi al-mustalah to kafin ya fara wacin shiga ta'rifat din sai kuma ya ja numfashi yau zai magana akan mabadi'u ilmi al-mustalah kowane ilimi yana da mabadi'u kamar yadda suke cewa inna mabadi'a kulli fannin ashara al-haddu wal mawdu'u thumma thamara wa nasbuhu wa fadluhu wal wadi'u sannan wal ismu wastimdadu hukmu shari'i yace masa'il wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadha sharafa wannan wasu yan baitoci da ake yawan ambaton sa irin wannan mahallin cewa kowane ilimi yana da wasu abubuwa guda goma da su ake so ka fara sani in zaka shiga wannan ilimin na farko al-haddu ta'rifin sa me shi wannan ilimin wal mawdu'u ilimin nan ina ne farfajiyar binciken shi misali zaka fara koyon ilimin tajwidi dole a fara da gaya maka me ake nufi da tajwidi haka inna hawlu sannan a gaya maka wannan ilimin a ina yake binciken shi farfajiyar binciken tajwidi shine mene katan alqurani ko misali sannan as-samara a gaya maka kuma alfanin da zaka samu in ka iya wannan ilimin menene abin da zaka samu ko aboko ne ba a gaya mutane wannan ko a ce to wannan ilimin economics ilimin nursing ilimin mathematics kowanne ga definition dinsa ga farfajiyar binciken sa sannan in ka zama nurse a ina zaka yi aiki ko in ka zama economics wani alfanu zaka samu wa kanka duk ana yin wannan sannan yace wa nasabuhu da kuma dangantaka ilimin a cikin ilimin shari'a yake ko ilimin lugha ko ilimin boko a cikin boko kimiyya ne ko fasaha ne ko wane ne shine wa nasbuhu wa fadluhu da falala ilimin akwai ruwan da suke da falala kowane ilimi yana da falalar sa kuma kowane masu ilimi suna kokarin su san tabbatar da falalar ilimin su sun ce cewa ya fada yan idan aka rasa falalar da za a ba shi sai a ce komai da ruwan kai sai a ce wannan ka ta in kai shi za ka yi aiki a ko ina in aka rasa falalar da za a ba shi ne wa fadluhu sai menene ma wa fadluhu wal wadi sai kuma a gaya maka wane ne mutumin da ya fara kirkiro wannan ilimin ce wannan Karl Marx ne ya yi shi wannan Galileo ne ya yi shi wannan Khalil ibn Ahmad ne ya fara shi wannan Abul Aswad ad-Du'ali ne ya fara shi al-Wadi' wanda ya fara ilimin sai kuma walismi da kuma sunan shi na yanka kun ilimin yana da wasu sunaye daban-daban na nawa kenan na shida ko walistindad da kuma mabubbuga inda ake ciro masail din ilimin sannan wa hukumu shari'i da kuma hukuncin shari'a game da ilimin wajibi ne wujubul ayn ko wajibi ne wujubul kifai ko mustahabbi ne ko ma makaruhi ne da akwai ilimin da makaruhai ne kai akwai na haramun ma kamar ilimin sihiri haramun ne kamar ilimin shagaltuwa da waƙoƙin jahiliya shagaltuwa wadda ta mantar da kai abubuwa masu muhimmanci wasu malamai suna ganin wannan makruhi a kuma ilimin da yake wajibi kamar ilimin sallah ilimin azumi in ramadana ya zo da ilimin hajji ga wanda yake da kuɗin zuwa misali a kuma wanda suke wajibi ne wujubul kifai shine irin waɗannan ilimomin na kalilin cewa dinnan su tajwidi su mustalahul hadith ko da yake za mu zo mu ji wannan kanmu wuce malam da ake cewa ne riga malam masallaci sai ce masailu da kuma masailin da ake tattaunawa sai ce wal ba'du bil ba'd iktafa wasu malaman ba sa kirga goma dinnan wa man dara al jami'a wanda ya san duka goman nan hadha sharafa wannan ya samu daraja a cikin wannan ilimi shine zai mana bayani akan waɗannan abubuwan ta fuskar ilimin hadisi wa qabla dukhuli fil anwa'i ilayka mabadi'u hadha al ilm al sharif ala wajhi al ikhtisar a takaice kwarai zai kawo maka su na farko ta'arifuhu menene definition din shi huwa ilmun bi qawaida yu'rafu biha ahwal al sanadi wal matn shine ilimi sanin wasu ka'idoji wanda ta hanyar su za a gane sanadin sanadi da matni sanadi shine mazaji din nan da ake cewa wane ya ce daga wane ya ce wane ya koya mana wane ya ce daga gurin wane yaji wannan shine sanadi to a gane ingancin sa ko rashin ingancin sa nagartar sa ko rashin nagartar sa wal matn da kuma matnin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza shine matni daga kan sahabi an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza 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 wannan shine matni abu na biyu mawdu'uhu menene farfajiyar da ilimin hadisi ke bincike ilimin hadisi yana bincike akan ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw sahabi aw tabi'i min haythu dhabt matnihi wa tahririhi wa ma'rifati halihi min qabulin aw raddin kuma ya ta'allaqu bi dhalika farfajiyar binciken ilimin hadisi shine ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda aka rubuta ko aka budi baki aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ana aikata kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam mai kama kaza ne ko mai halayya iri kaza ne to wannan sai a fara bincike akan shi aw sahabi ko a danganta wa sahabi irin waɗannan abubuwan aw tabi'i ko a danganta ma tabi'i min haythu dhabt matni binciken ta fuskar kokarin tantance menene magana yaya take wa tahririhi da yin dalla-dalla da zancen don a fahimci me ke ciki wa ma'rifati halihi da sanin halin wannan hadisin min qabulin shin ya cika sharɗan karɓa a karɓa aw raddin ko bai cika sharɗan karɓa ba a tunkuɗe shi wa ma yata'allaqu bi dhalika da duk abin da ke da alaƙa da waɗannan abubuwan wannan shine farfajiyar binciken ilimin hadisi na uku samaratu menene alfanun da zaka samu in ka san ilimin hadisi ma'rifatul maqbul zaka tantance menene abin da ya kamata a karba fa yu'malu bi sai a aiki da shi wa yuttakhadu dinan ay ruqo da shi a matsayin addini wa yu'raful mardud kuma a san wanda ya kamata a ture fa yubayyin sai ai bayani a ce abu kaza da aka ce an danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku jama'a musulmi bai tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yutraku da aka sai ai a yadda shi fa bihi yu'rafu ad-din da aka ake gane addinin gaskiya wa turaddul bid'a to wannan ilimin ne ake tunkuɗe bid'a wal khurafatu dan tatsuniyoyi da aka zaga ɗan bid'a ba sa san malaman hadisi sau da malaman hadisi su ne masu tona musu asiri yadda ka san barawu ba ya san ɗan sanda su haka ɗan bid'a ba sa san wato mai sunansu malaman hadisi wa yuqawwi wa yaqwi alimuhu wa yub'iduhu an at-taqlid wal khabar wa yuqawwi afwan masanan hadisi yana hadisi yana karfafa sa hadisi yana ba shi confidence wa yub'iduhu an at-taqlid ya nisanta shi daga ya zama makahu yana bin makahu ya zama ya makalkalewa wani bai san me yake yi ba shi ma wancan din bai san me yake ba wal khabar kuma zai tare shi daga fadita shi bai haisu ya kunu sadidal qauli zaka ga zancen shi mai kakke ne wal fahmi fahimtar sama addini mai kakkiya ce insha Allah ta'ala duk tsawon lokaci da aka yi da shekaru ɗaruruwa malaman hadisi suna da yaqini akan abin da suke bauta Allah da shi cewa irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi da sahabbansa da malaman farko saboda komai nasu a tantance yake abu na hudu nisbatuhu su wane ne danginsa shi ilimin hadisi ilal ulumi shar'iyya yan uwansa su ne wato ilmomin shari'a at-tafsir wal hadith wal fiqh wal aqida waɗannan su ne ilmomin shari'a ilmin tafsirin alqur'ani mai girma ilmin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilmin fiqhin ibada da ilmin aqida waɗannan su ne kamar ƴaƴan fani a gidan ilmomin da ake cewa ulumul shari'a to shi ma dan wannan gidan ne kanisbatin ilmin nahwi lil lisani wal qalam kamar yadda kaga da ilmin nahwi shi kuma yana da alaka ne da harshe da kuma rubutu fala yatimmu bunyan hadhihi al ulum al muhimma illa bi wadancan ilmomin tafsiri da fiqhu da aqida bai yuwa a gina su sai da hadisi wato a cikin su din ma kaman hadisi shine dan fadi irin ko kuma a ce breadwinner wanda sauran ƴan gida suna buƙatar shi shi ko kuna bai buƙace su ba san a gida a ce ga ƴan mutanen gida wani sai Allah ya daga shi da arziki ko da wani matsayi sai ga kowa yana da buƙata zuwa gare shi shi kuma dole buƙaci zuwa ga kowa ba to haka ilimin hadisi yake tsakankanin sauran ilimin shari'a fal mufassiru wal muhaddithu wal faqihu wa ghayruhum yataju ila ma'rifati thabit min aqwali nabi sallallahu alaihi wasallam dukkan waɗannan malamin fiqh malamin tafsir malamin aqida kowanne yana buƙatar ya san me ya inganta ne bai inganta ba na zantuttukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da aka danganta mishi wala yatimmu lahu zalika illa bi ma'rifati qawaid hadha al-ilm ash-sharif kuma zai taɓa samun wannan falalar ba sai ya san ka'idojin wannan ilimi mai daraja shine zaka ga ibnu salahi yake mai kirari yana cewa ilimi ne wanda yake huwa min aktharil ulumi tawallujan fi fununiha yafi kowane ilimi shiga cikin fannoni yana ratsa ko ina da siyama al-fiqh alladhi huwa insanu uyuniha kowane ilimi a cikin ilimin shari'a yana buƙatar ilimin hadisi kuma in me shi masanin wannan ilimin idan ya zama babu ilimin hadisi babu ɗanɗanon ilimin hadisi a cikin iliminsa to zai zama cikin kurakurai da yawa zai dinga yin zai zama ɗan jari gola komai zai dinga kwasowa ko abin da ake ce ma haqibu laylin mai yin ice cikin dare aka ce wata rana zai ɗauro da maciji ko to haka zai kasance duk wanda iliminsa in malamin tajwidi ne ko malamin tafsiri ko malamin fiqh ko malamin tauhidi ko malamin menene idan ilimin sa babu manda a cikin sa na hadisi, babu dantsano, babu kishirin ilimin hadisi a cikin ilimin sa, to za a same shi da ainihin matsaltsalu da yawa. Idan ku akwai ilimin hadisi a ciki, sai zama wato nurun ne ala nur ilimin nasa. Fadaluhu, abu na biyar shine falala ilimin hadisi, sharafuhu da sharafin sa. Li hadha al-ilmi wa li hamalatihi as-sadiqina fadlun azim, wannan ilimi da shi da ma'abutan sa suna da ilimi, suna da falala mai yawa. Akwai littafi musamman da al-khatib ya rubuta da wannan sunan, sharafu ashabil hadith, falalar malaman hadisi. Yace li anna sharaf al-ilmi bi sharaf al-ma'lumi, domin darajar ilimi tana komawa ne zuwa ga darajar abin da ke cikin sa. Wa ma'lumun anna hadha al-ilma mushtamilun ala ma'rifati sunnati an-nabawiyyah, saboda wannan ilimi tunda sunna annabi ce a cikin shi sallallahu alaihi wasallama, wa ma'rifati al-maqbuli minha min al-marduudi, da sanin menene wanda ainihin wato za a karba don za a tunkuɗe, ma'a ma fi zalika min bayani hali sahibiha sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alayhi, da kuma bayanin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake akai. Su malaman hadisi kullun sha'anin su kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, ya aikata kaza, ya yi kaza. In aka zo na a majalisin hadisi na awa daya, sai ayi annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba iyaka, a ambace shi ba iyaka, a ambace falalarsa, kuma a fifita mangararsa akan ta kowa. Duk maganar da ba ta shi ba za a karba ne kawai in ta dace da tashi, in ta tafi akan matafiyar sharhin maganarsa. In ba wannan bace, malaman hadisi ba sa kallanta. Wa kullu hadithin warada fi fadlil ilmi fa hadha al-ilmu ash-sharif yadkhulu fi, duk wani hadisin da ka ga ka ji yago akan falalar ilimi, to a cikin falala akwai falalar wannan ilimin. Wa min dhalika an Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace annabi yace nadara Allahu ra'an, Allah ya haskaka wa mutumin da sami'a minna hadithan, yaji hadisi daga gare mu, fa hafizahu, ya kiyaye shi, hatta yuballighahu, har ya je ya isar, kama sami'ahu, kama yadda yake. Wannan kuma shine dandanan malaman hadisi, jin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyaye su da isar da su kama yadda aka yi. Ana jin kuskure za a tsangwa mutum a ce ya canza. Fa rubba hamil fiqihin ghayr faqih, nabi sallallahu alaihi wasallam yace za a iya samu wanda yake dauke da ilimi amma bai fahimce shi. Wa rubba hamil fiqihin liman huwa afqahu minhu, wani kuma na iya daukan ilimi ya kai ma wani, wannan ya fi shi fahimta. Saboda haka an kwadaitar da kai ka dauki ilimin ka kai ka kisar da shi zuwa ga na gaba da kai. Wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ne ya rawaito shi, hadisi ne mutawatiri, ya zo ta hanyar sahabbai sama da 14, har ma an yi rubutu na musamman a kansa, a kan shi wannan hadisin nadara Allahu ra'an. Abu na biyar kenan. Abu na shida, wadi'u hadhal ilm, wane ne malami na farko a wannan fannin? Kamar yadda muka ambata, kowane fanni za ka zance ga malamin shi na farko. An zo nahwu a ce Abul Aswad Ad-Du'ali, in an zo Arudi a ce Khalilu, in an zo usulul fiqhi a ce Shafi'i, in an zo economics ko waye ma yake cewa sarki economics, Adam Smith ko haka suke faɗa. In an zo nursing a ce wannan matar da ba ta aure ɗin ba, mai sunanta Nightingale, Florence Nightingale. Haka duk kowane ilimi yana da wani malami da ake danganta shi a matsayin shi ne malami na farko a wannan ilimin. To shi ilimin hadisi, in aka ce waye farkon malaminsa, to annabi shi ne farkon malamin shi. Kuma gani farkon malamin hadisi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Huwa mundu zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, tun zamanin annabi ake hadisi. Wa bada'a mundu sama'i wa riwayati khadijah radiyallahu anha li hadisi bad'il wahyi, farkon randa aka fara ilimin hadisi shine randa aka fara wahayi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq. Annabi sallallahu alaihi wasallama daga wannan lahazar ya zama manzo Allah, ko yana zuwa gida kafin ya karantar da wani ikra sai da ya karantar da hadisi, sai da ya ce mata zammiluni zammiluni, tace me ya faru, yace kin ji. To wannan karatun shine hadisi na farko a tarihin hadisi. kafin ya kai ga gaya mata cewa ga abinda sahabin mala'ikan ne ya gaya mu, sai da ya bata labarin yadda ake mala'ikan ya gaya mu shi. Kuma daga za a gane cewa Qur'ani da hadisi to kamar nama ne da jini ko hanta da jini, saboda a tare suke ba a raba su. Duk yadda mutum ya kai ga shakiyancinsa bai sai ya raba su, sai dai shi ya rabu da imanin shi. Allah ya tsare mu daga bata. Wannan hadisi hadisu Bada'il Wahyi wanda yana cikin Bukhari da Muslim. وهو أول حديث علم من السنة النبوية شيني فرقون حديث دا أكا سني أتاريهم أي هم واتو هل أسنم من الله صلى الله عليه وسلم كودا غنان أي أنسان شوا واتو كودا غرغزا كورنا تافو مغاريا كوانا إلي مشاهدة شتي أتي وانا وانا دا بانضاء فدا شيكو وانا دا أكا فدا أكا تي أنبو ندا كنشي ما لمنسا اسمه مي سوني علم أنا تي مشي علم المصطلح ana kuma cewa ilmul hadith ana kuma cewa ulumul hadith duk sunan sa ne. Kuma daga cikin alamar abu yana da falala a ji sunan shi ya wuce guda daya, yawan sunaye alama ce akan daraja. Shi sa Allah yake da sunaye da yawa. Daga cikin sa akwai wanda ya saukar ya sanar shi da bayin sa, daga cikin sa akwai wanda yake banta da ilimin su, kamar yadda yake cikin addu'a ko anzaltahu fi kitabin aw arsaltahu fi kitabin aw anzaltahu ala nabiyyin aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indak inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka. To haka kaga shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunayen shi da yawa, ce ana al-mahi, ana al-qasim, ana muhammad, ana mahmud, ana ahmad, ana al-hashim, shi ma saboda falalarsa. Ibn al-Qayyim yana faɗa a cikin Tuhfatul Wadud cewa babu laifi ko kai aka haifa maka yaro za ka yi samun shi suna fiye da ɗayan kana su. Yarbawa suna yin haka, idan aka yi ma bayarabe haihuwa za ka yaro ɗaya sunan shi biyar, akwai sunan da shi baban zai bashi, akwai sunan dangin uwa, akwai sunan dangin uba, akwai sunan kakanni, akwai sunan abokan wasa. Kowanne kuma za su kawo kayan sunansu sannan su bashi suna. To yin yaro ya girma sai zaɓi wanda ya gara ma ya sa a takardar makarantar shi, kaga yanci sunan shi Olufadi, sunan shi Mutiu, sunan shi Adewale, sunan shi Biola, duk za a saka shi suna iri daban-daban. Allah ci bikirwa. To amma mu kaga nan yanzu sai zama rigima akan wannan, sai aure ya mutu wallahi, sai musamman sai kishe wannan amare ta ce to ita da ta haifi ɗaya ba a mata haka ba. Cikin ne ta yaji suka ga gida ya rike kici, to zaka a bar shi tabul mafasid dar alil mafasid. Na'am, istimdadu ina ne inda ake tafiya a je a samu bayanai, ina ne field din da ake zuwa a samu bayanai game da ilimin hadisi, shine min as-sunnah nabawiyya da tattafan hadisi, wa ilmin rijal da tattafan mazaje wanda ake bayanin mazajen hadisi. Duk wanda zaka ji an ce haddasana fulan, to akwai littafan da aka kididdige tarihin waɗannan mutanen da sunayensu da inda aka haife su da shekarun da suka yi a rayuwa, su waye malamansu, garuruwan da suka shiga, shekarar da suka mutu. Mutanen kirki ne ko ba na kirki ba, su ne kutubur rijal wala ilal da littafan al-ilal. Mala albani namu Allah ya gafarta mai yakan fassara ilal, ya ce wato ilimin kanikancin hadisi, wato akwai wasu bakanikai masu gyara duk wata matsala ta faru da hadisai. Yadda ka san kanikawan mota, akwai bakanike in ya bunƙasa kana wuce da motar ka da ji karanta ya samu da ke da mutum, zai ce da ka zo kawai, zai ce tayar, ana tayarwa ya ce ta ka wuta ko kawai, za ka kawai yana ma shan sigarin, zai ce kawai wannan abu kaza ne mutu a ji a su, ko ya ce wani ya ɗauko kaza a zo a yi kaza. To akwai irin waɗannan sayarifa ko gaggun kanikawa na ilimin hadisi wanda suna ganin hadisi ga su ga matsalar shi, irin su Bukhari, irin su Abu Zur'a, irin su Ibn Hibbana, irin su Zahabi da makamantansu. To littafan da suka yi bayanan yadda suke wannan aikin, wa tarih, littafan tarihi, duk malamin hadisi yana buƙatar ya zama yana da ido akan ire-iren waɗannan littafai, zai dinga ambata mana sunayensu gwargwadon buƙata a wurare daban-daban. Masa'ilu, menene issues ɗin da ake tattaunawa a cikin ilimin hadisi, shine hiyal qawaid, ka'idojin na tantancewa, wa amthilatuha, da kuma misalai na yadda ake aikin. Yadda kaga ana yin mathematics, za a faɗi formula ko theory a kawo shi a ce ga ka'ida sannan kuma sai a zo a buga misali a aikace a bada wani sample ko sai a yi solving din sa to haka malaman hadisi suke yadda kaga ana yi a irin engineering yadda kaga ana yi a irin duk wani ilimi wanda yake yana da alaka da kimiya haka ake gudanar da shi za a kawo ka'ida a akkadata a tantance ta a fahimce ta sai kuma a buga misali a aikace dinda za a fahimci ya abin yake Allati rabbil maqbul min al-mardud hukumuhu bai hukuncin wannan ilimi shine abu shine na goma na karshe go hukumuhu laysa wajiban wujuban ayliyan ba wajibi ne akan kowa sai ya iya ba ba kaman sallah ne ko azumin ramadana ga wanda man shahidahu wa kana muqiman wa sahihan ba kaman aikin haji bane ga wanda yake munisaba ilahi sabila ba ba haka bane in aka ce irin wannan aka ce kowa sai yayi ayin shiga jidani kuma sai ya ce wala wujuban kifaiyan ba kuma wajibi ne wanda za a ce in wasu sun yi ya dauke wa saura ba walakin qad yajibu ala ba'd al ashkhas fi ba'd al azman wannan wata magana ce irin mai harshen dabu yace amma ilmin hadisi yana iya zama wajibi ga wasu mutane a wasu zamanin kamar hada alqurani hada alqurani ba wajibi bane ga daidaiwa musulmi amma wajibi ne ga duk wanda yake so yayi malanta ta musulunci wanda duk yake so ya saka shi a cikin harkan malanta ta musulunci to shi a gun shi ba musabi bane in ya ga ba zai iya ba ya bari kawai kamar yadda mai waka yake cewa man yajid min nafsihi balada falyasrifu alwaqta ila alibada idan ka lura cewa kai dolo ne baka da kwakwalwa to ka koma kai ta salati kai ta azumi kai ta istighfari kai ta sallah amma harkan ilimi ba taka bace akwai wani malami babban malami a cikin shi al-asma'i malami ne na nahwu malami ne na hadisi sai ya je makaranta yana so ya koyi ilimin aruhi ilimin yadda ake kanikancin waka ilimin su wali nan da ya je sai Allah bai mai nasibi a waka a wannan fannin ba kullun sai ya zama wani dolo kamar ba shi ba kasa akwai Allah yana yi mutane haka wani Allah ya huwace mishi kaza amma yana haurawa kan ɗayan sai a gabe da nasibi a nan dukkanmu haka muke a matsayinmu na mutane to da ya je kuma gashi ana jin kunya ana jin nauyin shi babban malami ba a so ya wulakanta in aka bashi aka ce yanka baiti ya ta shirme ai ta mai dariya shine sai wata rana sai malamin sai ya mai hikima sai ya bashi baiti ya ce in ka je gida ka yanka wannan gobe ka mu ya ce idza lam tastati shay'an fada'ahu wajawizuhu ila ma tastati'u shin ka je gida ka yanka wannan to kaga an dama aka ce al isharatu takfi al aqil wato mai hankali nuni cikin nishadi yana sa ya gana abu ba sai an mishi warware ba ya je ya zauna ya zauna ya kalbi ta yace okay to wannan takardar sallama ce kenan daga makaranta idza lam tastati shay'an idan kaga abu za ka iya ba fada'u ka bar shi wajawizu ka tsallaka shi ila ma tastati to ga abin da za ka iya in kai za ku yi tela kaga ka kasa gane dalili zai yi sai ka tafi gun masu abin nan wata harka daban wata kila ka koma harka sai da manja ko ka tafi a baka kiwon shanu ka zama ko ka zama manomi kuma ka shiga cikin lakurawa ko Allah ya kyauta ana ganin mu sura ta insha Allah sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mun kai kashi ko okay muna magana akan hukuncin shi da hukuncin shi shine idan mutum da gaske harkar ilimi zai ya salamu alaikum idan mutum harkar ilimi zai da gaske ko to shi agun shi shine wajib ne a kansa inda ilimi yake so yi idan ko ba ilimi yake so ba to ba dole bane in ya dan san abin da zai sani shi ke kaman dalibai ne a makaranta a university idan mutum da gaske first class yake nema to ba zai tsaya iya abin da aka faɗa a lecture ba dole yana buƙatar sai ya tsananta bincike ya je ya karanto ya yi browser ya wuni ya kwana ya yi tutorial sannan ya samu first class amma kawai iya wanda aka dan bayar a lecture sama-saman nan to wannan na masu neman na abinci ne kawai shi ko da yake neman na shiga cikin abin da gaske dole sai ya ƙara haka wannan ilimin ne أما الحديث فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية والأكثرون ala taradukin hadisi wa sunna. Ina ga bari mu tsaya a nan don kama mushi gaggawa. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.